أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته لوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقرة من لساني يفقه قولي. باي هكا ينوى السلام عليكم ورحمة الله. يا إذن با من تابا من سيني كرشن آية تبوما تكون ونن سورة من البركة سورة الأعراف يوكو مزا متاشي دقا كانت إتدي ونن آية kafin haka akwai tambaya guda daya da zamu karanta. Mai tambayar na cewa mutum da yake tare da mahaifiyarsa sai yake bin ta bashin kuɗi, sai take bin ta bashin kuɗi, sai jin kirin biya bai biya ta ba, sai ita kuma ta kwace motarsa ta hawa ta sayar, a sakamakon haka shi kuma sai kai ta ƙara kotu. Sai ranta ya ɓaci, sai ta furta cewa da na san wannan yaro zan haifa da a lokacin haihuwarsa, yayin da na haifo shi da sai in zauna a kan shi in murkushe shi, wato ta kashe shi kenan. Shin wannan magana ta mahaifiyarsa tana nufin ta tsine masa kenan, ko kuma yaya abin yake? Yanzu dai wannan mutum yana nan har yanzu da ransa da shi da mahaifiyarsa. Wannan shine abin da ake kira uququl walidain, wato kaiwa makwara kenan ta saba ma iyaye. Wani sahabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cikin dukkan mutanen duniya wane ne yafi haƙƙi a kaina na in kyautata masa? Manzon Allah ya ce mahaifiyarka. Yace sannan wa? Yace mahaifiyarka. Sannan wa? Yace mahaifiyarka. Sannan wa? Yace sannan mahaifinka. Wannan hadisi sai ya nuna girman haƙƙin mahaifa gaba ɗayan su biyun, sannan kuma ya nuna haƙƙin mahaifiya ya fi girma sama da haƙƙin mahaifi, domin manzon Allah ya gabatar da ita so uku kafin a ambaci mahaifi. Sannan kuma da hadisin matar da suka rabu tsakaninta da mijinta, kuma sai ya zanto akwai yaro a tsakaninsu, sai mijin ya zo zai kwace ɗan, sai ta kai ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, cewa wannan yaron da yake hannuna, cikina shi ne jakar da ke ɗauke da shi, cinyata ita ce dakalin da yake kaiwa ya komo wurin zamansa, nonona shi ne abin shansa. Yanzu mun rabu da mahaifinsa, ya zo kuma zai kwace shi. Wato kaga sai ta faɗi kususiya guda uku wanda uba baya da ko ɗaya a ciki, ita ta ɗauke shi a ciki tsawon wata tara, ya hana ta barci, ta yi amai, ta yi ta fama da magwas, ta yi ta fama da ciwon ciki, duk mahaifi bai san me take ciki ba a wannan lokaci, sai in ya ga dama ya ce mata sannu. Sannan kuma yaron mamanta yake tsotsa ya sha ya girma tun bai san abincin mutanen duniya ba. Sannan kuma a tsakankanin kafadarta da haƙarƙarinta da ƙirjinta yake kaiwa ya komo, tana tallafa da shi koyaushe, ko lokacin da yake barci ko a farke. Ta ce amma gashi yanzu daga rabuwa ya zo ya nuna shi ɗansa ne zai kwace ɗansa. Sai manzo Allah ce anti ahaqqu bihi ma lam tanki, ke kika fi cancanta ki riƙe ɗanki matuƙar ba aure kika yi ba. Wannan duk sai ya nuna cewa ashe mahaifiya tana da ta cewa a kan ɗanta sama da mahaifi a waɗansu lokuta, a waɗansu wurare. A nan gurin duk muna faɗawa shi wannan ɗa wannan abu ne, ko shakka babu wannan abin da ya yi ya bijirewa mahaifiya, ya yi mata tawaye, ya yi rashin mutunci, ya yi rashin kirki na ƙarshe. Wannan shi ne makwara na rashin mutunci da zai wa mahaifiyarsa. Kuma halin da yake ciki, wannan kalma ba za mu fahimci cewa ta tsine masa ba, kuma kar mu fahimci cewa wai sai in ta ce Allah tsine masa ne sannan zai lalace. Manzo Allah ya faɗa cikin hadisi cewa abu guda biyu Ubangiji ta'ala baya bari sai an je lahira a kansu, abu biyu zalunci da kuma saba ma iyaye. Allah baya bari sai an je lahira sannan ya kama mutum. Tun daga nan gidan duniya ake fara yi wa mutum bala'i kafin a je ta, ko da mahaifinka sun ce Allah tsine, ko da ba su ce ba, ko da sun ce Allah wadai, ko sun yi shiru ba su ce ba, Ubangiji ta'ala ba zai kyale abin a haka ba. Saboda haka shawarar da muke baiwa wannan ɗa, tunda dai yana nan da ransa kuma yana ji ko zai ji, lallai ya gaggawar zuwa ya samu mahaifiyarsa ya nemi gafararta, ya yi ƙoƙarin riɓanya ayyuka na ɗa'a da biyayya wanda zai kankare wancan mummunar mu'amala da ya tsakaninsa da ita. Don kai da abin da ka mallaka menene kai, wallantana kuma wai har ka ce wai a sakamakon wannan har mutum ya kai ƙara, ya kai mahaifiyarsa ƙara kotu, a wannan rashin mutunci ne. To ya je sai a yi mata me? Idan alƙalin ya ce na ara maka alƙalanci tsawon awa ɗaya, zama kai ne mai ƙara kuma kai ne alƙali, sai kai mata me? Ka ɗaure ta ko ka yi me? Don babu yanda za ka kai mutum ƙara kotu ka ce so kake a ce an yafe masa, in yafe ya kake so a yi sai ka yafe tun daga gida, ba ka buƙatar zuwa kotu. Duk wanda kai ƙara kotu so kake a ce mutuncinsa, so kake a ɗaure shi. To ba sai ka ɗaure ta ba a gida, tun da dai rashin mutunci ka iya? Saboda haka babban abin da muke kiranka da shi cikin gaggawa, ka hanzarta zuwa ka je ka samu mahaifiyarka ka nemi gafararta. Ka kafa kwamitin abokananka su je su lallace ta, sannan ba wannan kaɗai ba, ka riɓanya ayyuka na biyayya gare ta waɗanda za su kankare wancan zunubin. Ka koma zuwa ga Ubangijinka cikin wannan wata mai alfarma, ka yawaita sadaka, ka yawaita kiyamul laili, ka yawaita karatun alqur'ani, ka yawaita istighfari, ka yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mai yiwa wannan ya taimaka wajen kankare wannan barnar da kai. Amma matukar ka yadda ka mutu a haka, to ana ji maka tsoron cewa to kai ne sakan tafarkin manzo Allah, kuma kaya nesa da rahmar Ubangiji. Halin da kake ciki hali ne na Allah wadai, hali ne na tir, hali ne na wus. Saboda haka lallai ka gaggauta tuba zuwa ga Ubangiji, ka gaggauta neman tsira, ka gaggauta zuwa wajen mahaifiyarka ka nemi ta yafe maka. Za mu tashi aya ta goma daidai. Walaqad makkannakum fil ardi, me Allah ce?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
وبنجيتي ولقد مكناكم في الأرض حقيقة من تبت الدكوة بنكتا ma'ana mun ba ku iko na zama a bankasa, waja'alna lakum fiha ma'aish, sannan muka sama muku sabubbar rayuwa a cikinta, muka gudanar muku da koramu da tekuna daban-daban. Ruwa ɗaya ne daga cikin sinadarin rayuwa, sai Ubangiji ta'ala ya mayar da shi cewa shi yake komai araha. Daga nan sai iska sinadari ne na rayuwa, shi ma sai Ubangiji ta'ala ya mayar shi abin da yafi komai araha. Daga nan gurin sai wuta ko sinadarin da za a samar da wuta, shi ma ɗaya ne daga cikin abin da ya fi komai araha, don saboda ginshiƙin rayuwa ne. Waɗannan al'amura guda uku rayuwa ba ta gudana sai da su, dole sai da ruwa, dole sai da iska, dole sai da wuta. Shi yasa idan ka kalli map ɗin duniya gaba ɗaya, idan da za ka tantance inda fako yake ƙasa da inda ruwa yake, za ka samu inda ruwa yake ya fewa. Da kuma inda fako din yake, Ubangiji ta Allah bai kyale shi haka ba, sai da ya ratsa koguna manya-manya a tsakankanin inda ƙasa din take, inda fako yake, da gulabe manya-manya, wato inda za mu iya samun ruwa mai daɗi, domin ruwan teku ba ruwa ne na daɗi ba, yana yi mana wata hidimar ta daban. A ciki ake samun ma'adanai, a ciki kuma ake samun wani dangi na amfani daban, amma akwai buƙatar ruwa na gulbi na kogi, wanda shi kuma ruwa ne na daɗi galibi, wanda da shi ake noman rani da sauransu. Ga kuma ruwa na rijiya wanda za a tono, ga na borehole wanda za a tono. Dukkan waɗannan gaba ɗaya su ne ake kira ma'aish, ababai na rayuwa, sababba na rayuwa, wanda a kansu rayuwa take ginuwa. In babu su ba za a rayu ba. Waja'alna lakum fiha ma'aish qalilan ma tashkurun, amma kaɗan ne daga cikin ku waɗanda suke godiya akan haka, bisa ga wannan baiwa, bisa ga wannan ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana. Ubangiji ya ce walaqad khalaqnakum, hakika mun halicce ku ku mutane, thumma sawwarnakum, sannan kuma dama mu ne muka suranta halittar ku lokacin da kuke ciki, thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam, sannan dama can mu ne muka ce da mala'iku ku yi sujada ga annaba Adam alaihi salam. Fasajadu sai suka fadi suka yi sujada. Illa Iblis, sai Iblis ne kadai lam yakun min as-sajidin, bai kasance cikin masu sujada ba. Na faɗa mana tun darasin da ya wuce a baya cewa sun ma nan gurin tufidu tartibal akhbar la tartibal ahda, wato jeranta labari kan labari, ba abu mai faruwa kan abu mai faruwa ba. Suran tamu a ciki shine aka fara yi kafin halitta. Sanya mala'iku su yi sujada ga annaba Adam shine aka fara yi kafin a suranta halittan mu a ciki. Wato kenan in an kalla ta mahangar me ya fara faruwa tsakankanin al'amuran nan guda uku, amsa a nan ita ce lallai Ubangiji Ta'ala ya sanya mala'iku su yi sujada ga annaba Adam tun fari kafin a zo a suranta halittan mu a cikin cikin mahaifa. Lallai an suranta mu yadda ake son mu kasance a cikin mahaifa kafin a halitte mu a cikin mahaifar, sannan a kaddara iyayenmu mata su haife mu. Ta fuskar faruwa ga wanda ya fara faruwa, amma ta fuskar ba da labari sai Allah ya so ya fara ba mu labarin halitta, sannan ya ba mu labarin surantawa, sannan ya ba mu labarin me sujadar mala'iku ga annabi Adam. Zai ce walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li Adam. Wato tunda kaga anan thumma tufidu tartibi tufidu taraqi, kaga anan at-taraqi din la min haythu al-hadath wa inma min haythu al-khabar. Ina fata mun fahimta. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Sai suka yi sujada gaba ɗaya sai shi Iblisa, haba a wato lam yakun min as-sajidin, bai kasance cikin masu sujada ba. Shi Iblis bai yi sujada ba. To anan abin tambaya, shi Iblis yana cikin mala'iku? Jinsin halitta ne shi na mala'iku? Malamai sun yi maganganu guda biyu. Magana wadda ta fi shahara suka ce Iblis ba jinsin halittar mala'ika ba ne ba, domin mala'iku Ubangiji Ta'ala ya halicce su daga haske, kamar yadda hadisi ya nuna cikin Sahih Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min nar wa khuliqa abukum adam mimma wusifa lakum. An halitta mala'iku daga haske, kaga sanadarin halittar su shine haske. An halitta aljan daga wuta, kaga sanadarin halittar aljanu wuta. Sannan an halitti babanku annaba Adam daga abin da aka siffanta muku. Me abin da aka siffanta mana? Kasa. An halitte shi daga kasa, kamar yadda ayoyin Al-Qur'ani a wurare da dama suka bada bayani. To kenan sinadarin halittar mala'iku haske, sinadarin halittar Iblis wuta. Wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum. Kaga kenan sun sha bamban ta fuskar asalin halitta. Da haka kenan shi daban su daban. Sannan Iblis yana da zurriya, yana da zurriya, mala'iku ba su da zurriya. An gane ku? Ba su da zurriya. Da nassin Al-Qur'ani mai girma an tabbatar masa da zurriya cikin suratul Kahf. Amma mala'iku ko ba su da zurriya, kaga babu haifayya a tsakankanin su da juna. A fatattakizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa liz-zalimin badala ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين أبدا. دوغون كوريني أما دقالا كوبا كوبا ما نكاغا أنت بتمسة الزرية كي أما سباسة الزرية كاغا نقول ما سنشا بمبان سننكوما لا يكوبا تسافو لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبنجي تعالى تسو عباد مكرمون. Amma Iblis kuma yana sako kan galaran bawa ne, gashi a ba wasta ka bara wa kana minal kafirin. Amma su kuma ibadun mukramuna la yafiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. Kaga ta ko ina sun sha bamban, ashe kenan lallai Iblis daban su daban. To tunda haka ne me yasa aka hada su da juna wajen labari? Aka ce fasajadu, sai suka sujada illa Iblis, sai Iblis. Sai aka ce idan mutun yayi makwabtaka da wadansu mutane, duk abin da ya shafe su na hukunce hukunce shi ma yana iya shafar sa. Idan aka ce ka zauna a gari, abin da ya shafi ɗan garin na doka, kai ma zai shafe ka. Yanzu duk wanda ya shigo Najeriya sai ya rikin sa'a ya shigo da kafar hagu aka sa wata dokar ta baci shi zai ce banda shi ba dan kasa bane shi dole shi ma dokar ta bacin nan ta shafe shi idan aka ce kar a fito daga shida na safe a shida na yamma zuwa shida na safe shi ma ba zai fito ba kawai yana yawo a tambaye shi a ce daga ina yace ai ni mutumin Niger ne da haka dokar ba ta shafe ni ba dan ni ba dan Najeriya bane ko ni dan Kamaru ne ko dan Chad ne ina jin wannan sai ya sa ma ukubar da za a yi masa tafi yawa to kaga Iblis din da yana cikin mala'iku lokacin da aka yi musu umarnin yin sujada kaga shi ma umarnin ya shafe shi da haka sai ya zama abin zargi yayin da bai yi ba ina jin wannan magana ta fito fili da haka dai magana cewa baya cikin mala'iku ita ce magana da tafi karfi magana cewa shi jinsin halitta ne na mala'iku magana ce mai rauni kwarai da gaske fasajadu illa Iblis lam yakun min as-sajidin
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين
lokacin da yake yin sujada kala sai ubangiji yake da shi ma mana aka Allah tasjuda me ya hana ka ki yin sujada wadansu malamai suka ce la din da ke cikin nan za'ida ce hujjar su ta ce wa la za'ida ce a nan gurin suka ce in mun dauke ta akan haka sai zancen ya zanto baya da ma'ana ko ma'anar da ba ita ake so a isarwa mai saurare ba ma mana aka me ya hana ka Allah ta sujuda kada ka yi sujada me ya hana ka kada ka yi sujada wato sai zanto kenan abinda ake so ka kiyin sujada to me ya hana ka yi sujada ma'ana kaga ma'ana ba ita ake nufi ba da haka kenan ma mana aka an tasjuda me ya hana yin sujada me ya hana ka sujada me ya hana ka kar ka yi sujada me ya hana ka ka ki sujada wai so nake in fito da abin da Hausa ka san Larabci yana da wahalar fitowa cikin Hausa ina fatan kun fahimta in dai kusanto da ma'anar Larabci yana da mu'jiza matuƙa kwarai da gaske a takaice dai a nan wurin in an ɗauki la da ma'anar ta haƙiƙa to zai iya yiwuwa ya zanto cewa ba haka ake nufi ba da haka idan kun ɗauki cikin suratu Sa'd ko cikin suratu Dawud ubangiji ta'ala ya ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kaga la din ba a sa ta ba ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya mana kaga a can an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya a can gurin ba a sa la din ba da haka suka ce a nan gurin wato la din nan za'ida ce dan akan kawo la a cikin harshen Larabci ba dan ta nuna korewa ba a'a li tawkidil ma'ana dan ta karfafi ma'ana kamar yadda wani ke cewa ma kana yarda rasulullahi fi ilahumu ko ma kana yarda rasulullahi fi ilahumu wal atyabani abubakar wa la umaru kaga abubakar wa umaru ne kaga ladin nan ai za'ida ce tazakkartu layla fa ataradni sababatun wa kada samimul qalbi la yataqatta'u kaga kada samimul qalbi yataqatta'u ne amma sai ce kada samimul qalbi la yataqatta'u ladin nan za'ida ce kamar kuma yadda muka karanta lokacin da muka karanta cikin suratul an'am wato ainihin wama yus'irukum annaha idza ja'at لا يؤمنون معنى أنها إذا جاءت يؤمنون كده قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك ميهنا كي سجد لوك سندنا أمرتك قال سي إبليس يتي أنا خير منه أيني نافيش فللا خلقتني من نار كاهل التين دقوتا وخلقته من طين شيكو كاهل التين دقيمبو كوتر بايا قال سي أبنجي يتي لشي فهبط منها sauka daga cikin aljanna fita daga cikin aljanna saboda wannan kalma taka ta kazanta ta girman kai da'awar fifiko akan annabi Adam bayan ko baka da fifiko kallan sinadarin halittar ka shine wuta ka fifita kanka da shi akan sinadarin halittar annabi Adam shine kasa waye nuna maka cewa wannan sinadarin halittar ya fi wancan, yanzu dan Allah da ƙasa da wuta wanne ne ya fi fifiko a hankalta ma idan mutum ya ɗauka. Ita fa wuta aikinta ta kona ko ta hallaka, ƙasa aikinta ta samar. Ina ba ta an fahimta. Wato ita wuta cinyewa take yi, konewa take yi, amma ita ƙasa kuma me take yi? Rayarwa take yi. A kanta ake kafa masana'antu, ita take fitar da tsirrai, a kanta ake yin shuka, a kanta ake yin dashe, ita take rike da ruwa idan ya sauka daga sama. Kafi kenan ta wannan fuskar ma idan mun kalla fifikon ƙasa ya fi fifikon me wuta. Sannan kuma kaddara ma a jeɗin haka ne, wuta ce take da fifiko a kan ƙasa. Kawai dan abu asalinsa yana da kyau sai ya zanto ƙarshensa ma kuma ya yi kyau, asalinsa ya iya yin kyau ƙarshe kuma ya yi me, ya kasance bai yi kyau ba. Ya iyawa ga wani mutum asalinsa in ka bi diddiginsa gidansu ba su da asali, amma kuma shi yana da falala yana da daraja. Ga wani mutum asalinsa in ka bi asalinsa gidansu suna da kima suna da daraja, amma kuma shi ya zanto wulakantacce ba ya da kima ba ya da daraja, ba haka bane ba? Yanzu idan ka ɗauki Khalid ibn al-Walid, wani ne cikin tarihin musulunci bai san Khalid ibn al-Walid ba? Amma idan ka bi tarihinsa, mahaifinsa Al-Walid ibn al-Mughira ɗaya daga cikin sanadidin Quraysh ne, manyan tawaghit, manyan tagutai a Makka, amma kuma gashi ɗansa Khalid ibn al-Walid ɗaya daga cikin manyan barade na musulunci wanda suka zana tarihin musulunci da jinin jikinsu. Kaga ya samu falala, kasancewar mahaifinsa ba musulmi ba bai rage masa daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba. Ashe asali na cewa ka fito daga waje kaza ba ya da tasiri wajen makomarka, sai kai a karan kanka yaya ka zama. Dan haka kai Iblis a karan kanka yaya kake, kaddara asalin sinadarin halittarka mai kyau ne, to kai din yaya kake? Kaga wannan wani abu ne kuma daban. Shi ne abinda malamai suka ce da wannan ma kawai a iya wa Iblis raddi in yana ji ya ji. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال ابنجي يتي فحدث منها توكدك cikin aljanna fama yakunu laka anta takabbara fiha bai dace ba gare ka kace zaka yi girman kai a cikin ta fakhruj fita innaka min as-sagirin lalle kai kana cikin kaskantar wato kenan abinda ya haifar masa da kore shi daga cikin aljanna girman kai ma yakunu laka anta takabbara fiha bai dace ba kai girman kai a cikin ta. Wato sai zanto wannan izinati ake bayarwa, duk mai girman kai to fa aljanna ba gidansu bane ba. In har mutum yana so ya shiga aljanna to sai ya cire girman kai ya ajiye gefe guda, dan aljanna ba gida ne na masu girman kai ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce, ba yanda za a yi mutum ya shiga aljanna matukar a cikin zuciyarsa akwai kwayar zarra na girman kai. Sai wani sahabi ya ce shi mun shiga uku ya Rasulullah, domin kowane ɗaya daga cikin mu yana son ya sa riga mai kyau, takalmi mai kyau, tufafi masu kyau. Sai manzo Allah ya ce wannan baki ne girman kai ba. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, ubangiji ta'ala mai tsafta ne yana son tsafta, ubangiji mai kwalliya ne yana son kwalliya subhanahu wa ta'ala. Dan bawa yayi kwalliya, wannan baki ne girman kai ba. Abinda ake kira da girman kai al-kibru shine batrul haqqi wa gamtun nas, gaskiya ta zo gashi ta bayyana a fili amma mutum ya kisa, sannan kuma raina mutane. Ashe girman kai iri biyu ne, akwai babban girman kai da zai iya fitar da mutum daga cikin musulunci, akwai karaman girman kai wanda babban sabo ne, mutum ba kafirta yayi ba amma yayi sabo. Duk wanda yake girman kai tsakanin shi da Allah, a ce Allah ya ce kaza, yace ni na fi karfin bi wannan ayar, manzo Allah ya ce kaza, a wannan dai ta shafi wadansu amma ban da mu, wannan kafirci kenan. Don girman kai ne tsakanin shi da wa? Tsakanin shi da Allah mahaliccinsa. Girman kai ne tsakanin shi da manzon Allah, wannan fitar daga musulunci kenan. Amma wanda yake wa mutane kallon raini, wanda yake wa mutane kallon hadarin kaji, wanda yake ya mutane kallon bi'ahu, to wannan abin da yake kabira ce min al-kaba'ir, laifi ne cikin manyan laifuka, amma baka cewa ya fita daga cikin addinin musulunci. Ashe akwai girman kai tsakanin bawa da mahaliccinsa, akwai girman kai tsakanin mutum da sauran mutane yan uwansa. Na farko abu ne da yake da hatsari dan yana koran mutum daga cikin musulunci, amma na biyu baya fitar da mutum daga cikin musulunci. Shi yasa aka ce batrul haqqi, na farkon kenan, na biyun kuma shine me? Ghamtun na, raina mutane. Amma dai laifi ne kuma zunubi ne ko shakka babu. Ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-sagirin. Qala sai Iblis ce anzirni ila yawmi ba'thu, kai mun jinkiri zuwa ga ranar da za a tayar da mutane. Qala sai Allah ya ce da shi innaka min al-munzirin, lalle kai kana cikin waɗanda za a yi wa jinkiri, ma'ana za a baka tsawon rai, ba za a karɓi ranka ba. anan gurin haka Allah ce za a yi maka jinkiri, za a jinkirta maka ba za a karɓi ranka ba, amma bai faɗi ba zuwa yaushe, a wani wurin ya faɗa ila yawmil waqtil ma'lum, yi zuwa wani lokaci sananne, yi zuwa ga wani ne na lokaci sananne. Shine sai malamai suka yi sabani akan wannan lokaci sananne. Waɗansu malamai suka ce shine yi zuwa lokacin da za a yi busar farko, busar da kowa zai mutu, wa nufika fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. Ranan da za a yi busa ta farko wadda dukkan wanda ke kasa da wanda ke sama za su mutu sai wanda Allah ya so. Thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, sana a yi busa ta biyu wadda kuma kowa zai tashi. Wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha, to wannan busa da za a yi ta farko shine ila yawmil waqti ma'lum, da an yi wannan busar shi ma a wannan lokacin zai mutu. Haka waɗansu malamai suka ce, dan ya ce a masa jinkiri ila yawmil waqti ma'lum, zuwa ga wani lokaci sananne. To shine lokacin da za a yi busar da kowa zai mutu, sai waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara ba za su mutu ba, su ne kawai ba za su mutu ba. Sai Allah ya ce,
قال قد ما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
قال يتف بما أغويتني ya Ubangiji, saboda yadda ka rubuta hallaka a kaina, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, lalle sai na zaune musu akan tafarkin ka madaidaici, in zaune hanyar in hana kowa bi, duk wanda yazo in tankada shi ya bi nan ko in tankada shi ya bi can, in hana shi bin miƙaƙƙiyar hanyar, tsakiyar hanyar sai zan hana mutane bi. Shine ma'anar la aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim, lalle zan zo musu ta gaba gare su, wa min khalfihim zan zo musu ta baya da su, wa an aymanihim zan zo musu ta damansu, wa an shama'ilihim zan zo musu ta hagunsu, wa la tajidu aktharahum shakirin, za ka samu da yawan su ba za su zanto masu godiya a gare ka ba. Daga cikin malaman tafsiri da dama suka ce la tajidu aktharahum shakirin, ma'ana la tajidu aktharahum muwahhidin, da yawan su ba za ka samu suna da tauhidi ba, sai ka samu suna shirka, sai ka samu suna tsubbu, sai ka samu suna duba ko sun yadda da masu duba, ko suna tsubbu ko sun yadda da masu tsubbu. La tajidu aktharahum shakirin shine wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin, da yawa daga cikin mutane ba za su yi imani ba, ko ka kwade su akan sai sun yi imani din, saboda Iblis zai baza tarkonsa, zai tsana tarko sai ya ja mutane zuwa ga shirka babba ko ta tsakiya ko kuma karama. Shine wa la tajidu aktharahum shakirin. Hadisi ya tabbata cikin Sunanun Nasa'i daga Sabra ibn Abi Fakih yace sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqul, naji manzon Allah sura da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa yana cewa inna shaytana qa'ada li ibni adam bi atrukihi, shaytan ya zaune wa dan adam kan dukkan wata hanyar dan adam zai bi. Atruk jam'i ne na tariq, ko wata hanyar dan adam zai bi to shaytan ya zauna a kanta yana neman hana shi bi, in dai hanyar alkhairi ce zaka yi zakka to zai tsoratar da kai talauci. Ai shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha, zaka yi sallah ya kasalantar da kai, ko idza qamu ila salati qamu wasala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila, zaka jihadi ya firgitar da kai, ya razanar da kai, ya nuna ma zaka mutu, ya nuna ma zaka yi hasaran ƴaƴanka, zaka yi hasaran matarka, wani zai aure ta bayan ka mutu, duk abin da zaka yi shaytan dai yana nan, duk wata hanya ta alkhairi sai ya zauna ya hana ka bi. Fa qa'ada lahu bi tariqil islam, zai zaune wa dan adam akan hanyar musulunci. Fa qala, sai ka ji ya ce da dan adam, tuslim wa tad'u wa tazaru dinaka wa dina aba'ika wa aba'a abika, yanzu zaka musulunta ka bar addinin iyayenka, ka bar addinin iyayen iyayenka, haka kawai ka saba mutanen gidanku, ka bi wani sabon addini da baki aka saba bi ba a garinku, a gidanku. Ba a safu sai dan adam yayi karfin hali ya saba ma shaytan, ba aslama ya shiga musulunci, thumma qa'ada lahu bi tariqil hijra, sai shaytan yazo ya tsare wa mutum hanyar hijira. Kana son kai hijira ka tafi Madina garin manzon Allah, shaytan kuma sai ya tsare hanyar. Fa qala isi tuhajiru wa tad'u ardaka wa sama'ak, yanzu kawai zaka hijira ka bar kasarka, ka bar sararin samaniyar garinku inda kake da kayataccen iska, abin shaka mai dadi, yanayi da dada. Wa innama masalul muhajir kamasalil furqis, ai wurin da zaka je hijira din nan nisan sa ya kai nisan daga nan zuwa kasan Farisa, haka zai rinka surantawa mutum a zuciyarsa tsakanin Makka da Madina, ya rinka ganin kamar tsakanin Makka ne zuwa kasar Farisa, nisa mai tsawo. Fa asahu, idan dan adam yayi karfin hali ya saba ma shaytan kuma, fa hajara, ya hijira, thumma qa'ada lahu bi tariqil jihad, sai kuma yazo ya zaunewa dan adam ta farki na jihadi, ta farki na gwagwarmaya dan yada addinin musulunci. Fa qala, yace da shi, tujahid, yanzu kai zaka je ka fita jihadi kai gwagwarmaya dan yada musulunci. Wa huwa juhdun nafsi wal mal, zaka yi amfani da dukiyarka da jikinka. Fa tuqatilu kay yaqi fa tuqtal, a ya kace ka batun kahul mar'a, karshe a aure matarka. Wai kusamul mal, a rabe dukiyarka a matsayin gado. Fa asahu, dan adam da sai karfin hali dai ya saba mu shaytan ya tafi jihadi, fa jahada ya je jihadi. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sai yace, fa man fa'ala zalika, dukkan wanda ya karfin hali ya saba mu shaytan a wannan tafarki guda uku, kana haqqan ala Allah azza wa jalla an yudkhilahu aljanna, haƙƙi ne ga Allah ya ji yayi alƙawari tsakanin shi da bawa zai shigar da shi aljanna. Wa man qutila, wanda ko aka kashe shi a hanya, kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna, bima haƙƙi ne ga Allah ya shigar da shi aljanna. Wa in ghariqa, in ko mutum ya dulmi cikin ruwa, ambaliyar ruwa ta tafi da shi akan hanya, kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna, haƙƙi ne ga Allah ya shigar da shi aljanna. Aw wa qasadhu dabbatuhu, ko dabbata ta yi tutsu da shi ya fado ya mutu, kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna, bima haƙƙi ne ga Allah madaukakin sarki da ya daukan wa kansa zai shigar da shi aljanna. A shekenan wannan misali ne manzon Allah ya kawo na manyan tituna da Iblis ke tsaya wa dan adam dan ya hana kabin Allah. Babban titi na farko titin musulunci, ya zaka ka shiga musulunci zai hana mutum bi. Titi na biyu, bayan ka shiga musulunci hijira yayi kokarin hana mutum. Titi na uku, jihadi. Daga nan sai dukkan wani titi na alkhairi, dukkan wani titi da zai kusanta ka zuwa ga Allah, Iblis ya riga ya sha alwaj. La qaudan lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin, ya fadi gaba, ya fadi baya, ya fadi dama, ya fadi hagu, amma bai fadi sama ba, saboda bai isa ba ya zama shamaki tsakanin shi da rahamar Ubangiji. Rahama ta Ubangiji tana sauka daga sama zuwa ga bayi, Iblis bai isa ba ya zama shamaki ya kare wannan rahama ya hana ta sauka wajen bayi. Kaga daga nan wurin kenan, ashe ya bar wata kofar da bayi sa ya samu mafita. Ya iya bi ta sanya barna, amma kuma ya bar wata kofar da bayi za su iya samu mafita. In ya bi ta sanya, ya toshe, sai bayi su bi ta nan sama su fice. Wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwa as-sami'ul 'alim, innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubtirun. Idan mutum ya sake zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sai Allah ya taimake shi, sai ya kare shi daga shaytan. To wannan shine alwashin da shaytan ya dauka a nan gurin. A wani wuri yake, la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila, lalle sai na tuge bayansu daga kan shiriya gaba ɗayansu, illa qalilan, sai ƴan kaɗan za su yi rabuwa. Allah ce, izhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, je ka kai sai dukkan wanda ya daidai maka cikinsu, to jahannama ita ce sakamakonku, cikakken sakamako kai da su. To Allah ya tsare mu. Ubangiji ta'ala ya ce a nan gurin, qala yace, ukhruj minha mazuuman madhura, fita daga cikin aljanna, mazuuman, kana abin aibatawa, mazuum shi ne ma'ib, abin aibatawa, mamqut, abin tsana wanda an tsane shi baya da matsayi. Sannan kuma madhura, madhur shi ne matrudun min rahmatillahi ta'ala, abin kora daga rahamar Ubangiji, mub'adun, min rahmatillahi ta'ala wa min dari karamati, wanda za a kore shi a nesanta shi daga gidan karamci, daga gidan daraja, shine gidan aljanna. Ukhruj minha mazmuman madhkura, laman tabi'aka minhum, duk wanda ya bi ka cikin su, la amla anna jahannama minkum ajma'in, zan cika wutar jahannama da ku gaba daya, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkan wanda ya bi iblis cikin abin da ya kawata masa mummunar magana, mummunan aiki, mummunar aqida, aiki ne abin da iblis ke yi, ya kawata maka mummunar aqida, sai ita tafi komai hatsari. Yayin da ka kudurce mummunar aqida, sanya ma Allah kishiya, in ya kasa cin nasara akan wannan, ya kawata maka mummunan aiki, in ya kasa cin nasara mummunan magana, in ya kasa cin nasara sai wasuwasi, ya jefa wasu wasi kai istiaza ya kau, ya sake jefa wasu wasi kai istiaza ya kau, haka kullun za ku yi kai da shi. Duk imaninka baka hana shi dan ya jefa maka wasu wasi. To wannan haka take, kullun fi sijalin anta ma shaytan, yawmun laka wa yawmun alayka, wata rana ka sanar sara, wata rana ya sanar sara akan ka, gurgudan yadda kake da tahsinat, wato yadda kake daukan ga yadda kake shiga cikin ganuwa mai karfi, ganuwarka mai karfi ayoyin alqur'ani, ganuwarka mai karfi al-azkar wal-adiyya annabawiyya, zikirai da addu'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam, ganuwarka mai karfi al-jalis as-salih, abokane na gari, in ke mace sai kawaye na gari wanda za su kara miki san Allah bin tafarkin gaskiya, ba wanda za su rute ki akan lamurran duniya ba, ba wanda za su rika ziga ki ba, sai ke ke kadai ke kin zama one in town, wannan shirme ne, ba wanda za su rika ziga ka boye sai kai ka zama one in town, ka zama one in the world, ma ka duk shirme ne yayi, one in the world gaba daya ma shirme ne, balantana one in town, za ka zo ne ka mutu, karshen tuka tuka shine me duk wata rana sai zanto babu kai, a waye gari babu kai, ko a yi lisa babu kai, ko an yi la'asar kafin alburu ka mutu ko kin mutu, shikenan magana ta riga ta kare. Kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu, dukkan dan da mace ta tsaya ta haife shi, ko da kwanukansa sun yi tsawo watan wata rana dai, akan makara za a dauke shi. Ya shirya bai shirya ba, ya san ranar bai san ranar ba, haka dai za ta faru. To da haka kar mutum ya tsaya sai dan ya rude shi, ya ce da shi kaza, ya sa da shi kaza. Mutum in dai ya samu ganuwa, shine ayoyi na alqur'ani, hadisai na manzon Allah, abokanai na gari, halarta wuraren karatu, sauraren karatu, al-amr bil ma'ruf an-nahy anil munkar, to wannan ya samu ganuwa tsakanin sa da shi dan kenan. Ubangiji ya ce ukhruj minha mazuuman madhura, laman tabi'aka minhum la'amla an jahannama minkum ajma'ina, dukkan wanda ya bi ka zan cika wutar jahannama da ku gaba daya. Irin yadda a can yace, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura, wutar jahannama ita ce sakamakon ku kai da su sakamako cikakke, sakamako cikakke wanda ba za a kankare wani abu ba. Wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlika wa tarikhum fil amwali wal awladi wa idhum وما يعدهم الشيطان الا غرورا. كذا duk wanda ka samu ikon ja cikin su da sautuka da muryarka, malamai suka ce shine kada kada da wake wake, muryar shedan kenan, dukkan wani kida muryar shedan kenan, jakadan shedan zuwa ga dan adam, tarko da dan adam da shedan ya kafa dan adam dan ya jaji, shine wastafiz man istata'ta minhum da sautuka. A fasaran Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Mas'ud da Imam Qatada cikin tabi'i, Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas, wannan kuma cikin sahabbai kenan. Wa ajlib alaihim bi khaylika, kai musu hari da dawakanka, wa rajlika da sojojinka na ƙasa, kaga sai dan yana da sojoji ta sama ta ƙasa. Wa tarikhum fil amwali wal awlad wa idhum, yi tarayya da su cikin dukiyarsu, cikin ƴaƴansu, sai dan yi tarayya da kai cikin dukiya, ya kawata maka neman haram ka rinka neman ta, ko in halal din ka samu ya kawata maka kashewa ta hanyar haram, kaga yayi tarayya da kai kenan, sai dan ya hada kamfani da kai ko wajen samu ko wajen kashewa, shine musharaka fil amwali wal aulad, yi tarayya da su cikin ƴaƴan ka, sa su san garfe su, kasa tarbiyyar su tarbiyya ta gari, su daura su akan tarbiyya ta turai, su kyale ƴaƴan su a hannun nani, nani za ta kula da su, ba yadda lokacin ƴaƴansa awa ɗaya ko awa biyu da zai tsaya ya ga sun yi azkar na safe da yaran, azkar na yamma tare da yaran, azkar na kwanciyar barci ko tashi daga barci da yaran, ba yadda lokacin da zai kama hannunsa su je jam'i masallaci tare, ya kele sa hannun nani, yaro zai sa riga nani, zai ci abinci nani, zai sha Pepsi nani, kome nani nani, dan Allah ba dole ta kokolwarsa ta nani ba, saboda kullun nani tana tare da shi. Wai kawai dan mutum yayi wadata shike nan sai kure yaran su gefe guda ba ruwan shi da su. Duk dan yayi musharaka da kai ya hada kamfani cikin yayanka kenan. Zai fuzgi rabi ka dauki rabi. Ko ya kwace duka. Kawai ana dangana tun ne zuwa gare ka yayanka ne. Amma shi dan ke sarrafa su. Shi ke gudanar da akalansu. Yan matan da yan maza gaba daya wahayi ke dan suke. Shine tarikum fil amwali wal aulad. Wa idhum yace musu alkawari na bogi. Shedan ya tawa mutane alkawarin bogi. 2007, 2010, 2011, 2020. Shedan alkawarin bogi ne. Mutane su yi ta gaba a kan 2007 ko ba ta zo ba. Ba wanda yake da tabbas ɗin zai kai ƙaramar sallah cikin mu. Ba wanda yake da tabbas ɗin zai kai 2005. Amma mutane na kashe juna a kan 2007. Suna tarar juna, su kashe juna, su yi gaba da juna, su ƙi magana da juna, wanda yana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wannan ma na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amma sun zama kamar annabi Musa da Fir'auna. Wa iduhum, aikin shaitan kenan, wa ma ya iduhum shaitanu, babu abin da shaitan ke musu alƙawari sai ruɗi. Haka shaitan ya ruɗo ɗansu kafin ku, kuma zai zo ya ruɗe ku kuna ji kuna gani. Kowa ya san me ya riga faru a rikicin da aka yi ta juntuwal, 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 aka yi ta masifa a kan juntuwal. Lokaci guda, kowa hankalinsa ya tashi a Najeriya, Ubangiji Ta'ala cikin hikimarsa da shi kaɗai ya baiwa kansa sani, ya karɓi rayuwar General Abacha, ya karɓi rayuwar Abiola a lokaci guda. A wannan lokacin kafin a karɓi rayuwar kowane ɗaya daga ciki da awa biyu kowa a Najeriya a firgice ki. Kasar ta iya rabewa gida biyu, a iya rabuwa kudu da arewa, a iya yakin basasa, a iya hijira, a iya wane ne, komai na iya canjawa. A abacin zai cire hular kwano, ya karya zanna bukar, ya yi menene, za a yi ta zarce, za a yi wace ce, Ubangiji Ta'ala ya kaddara abin da ya kaddara. Wa kullu shay'in indahu bi miqdar. Kowane irin abu ya riga ya masa iyaka. To wannan abu ya zo ya faru ya wuce. Masu hankali suna kallo, amma yanzu kamar an zare hankula a jikin mutane, suna gaba da juna, suna kashe juna, ba sa magana da juna. Idan an tashe ku a kiyama, sai ku ba da hujja da me. Idan mala'iku sun tambaye ka, ko sun tambaye ki, ko sun tambaye ku, ko sun tambaye mu a cikin kabari, sai mu ce me. Idan an tambaye mu dalilin gabar mu, dan Allah wata ansa muka sani da zan faɗa wa mala'iku. To Allah ya tsare mu. آية تقبل لكم
يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
ويا آدم يا كي أنب آدم أسكن أنت وزوجك الجنة ka zauna cikin aljanna kai da matarka, fa kula min haythu shi'tuma, ku ci duk irin abin da kuka so a cikin aljanna. Wala taqrabu hadhihi shajara, amma kada ku kusanci wannan bishiyar, aka nuna wata itaciya guda daya. Yawa daga cikin malaman tafsiri suna kokarin bayyana itaciyar, waɗansu su ce inabi, waɗansu su ce kaza, waɗansu su ce kaza. Babu wani nassi daga Allah ko manzansa wanda ya bayyana sunan wannan itaciya. Dukansu akbar ne wa qisas israiliya. Kisto shi ne Isra'iliya ma anzalallahu biha min sultan. inda Allah ya so ya bayyana mana sunan itaciyar da ya kawo nassi karara ko ta hanya ta alqur'ani ko kuma daga bakin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka ne abinda zamu fahimta shine cikin dukkan dangin itacen aljanna an halatta wa annabi Adam da matarsa yace kowace sai guda daya shine to wala taqrabu hadhihi shajara kada ku kusanci wannan itaciya fa takuna min adh-dhalimin wato kada ku kusanci ta kai da matarka sai ku kasance cikin azzalimai din kun yi haka. Wa waswasa lahum ash-shaytan sai shaytan ya jefa musu waswasi. Asalin al-waswasatu shine hadithun nafs wato zancen zuci ana kiran shi da suna al-waswasa kamar yadda ana cewa al-waswasa a larabci ana nufin rada tasma'u lil halil waswasan idan sarafat kama sa'ana bi rihin ihriqin zajil ma'ana sauti kadan ko rada su ana kiran su waswasa shaytan ya yi musu waswasi a zuci. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima domin ya bayyana abinda aka boye na al'aurarsu suna cikin sutura suna cikin kaya da kwalliya yana son ya tsiraita su. Wa qala yace ma nahakuma rabbukuma ba abinda yasa ubangiji ya hane ku an hadhihi shajara daga cin wannan itaciya illa makamantansu sun zo a cikin suratul baqara tare da dan bambance-bambance domin a cikin suratul baqara ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa qulna ya adam a madadin wa ya adam sai ce wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal janna kaga dai duk maganar dai ce wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal janna wa kula min haragadan haythu shi'tuma kaga a can guda akwai karin kalmar ragadan idan an ce ragad abin da yake yalwatacce wanda zaka same shi a yalwace bai yi kadan ba sannan ba wahalar samu a nan wurin ba kawo kalmar ragadan ba idan kana son tafsiri sai ka nemo ta a can wurin wato dan ka nemi ƙarin bayani kenan. Wala taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin a nan an ce fa waswasa lahum ash-shaytan amma a can sai aka ce fa azallahum ash-shaytan fa akhrajahuma mimma kana fi sai shaytan ya zamar da su daga kan tafarkin gaskiya ya zamar da su daga kan koyarwar da Allah ya dora. Allah ya ce kada ku ci wannan itaciya sai shaytan ya kautar da su daga wannan tawjihi rabbani tawjihi ilahi ya kautar da su daga kai shine azallahum ash-shaytan fa akhrajahuma mimma kana fihi ya fitar da su daga ni'imar da suke ciki daga lagwazar da suke ciki nan gurin fa waswasa lahum ash-shaytan li yubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihim to wannan hadisin na ko waswasi da iblis ya sanya wa annabi adam alaihi salam ubangiji ta'ala ya kaddara haka dan wata hikima. Na farko dan a nuna tasirin iblis akan ƴaƴan annabi Adam tasirin da zai faru a nan baya dan ya zama karantarwa a gare mu cewa in har waswasin shaytan yayi tasiri akan babanmu annabi Adam alaihi salam yaya gare mu na yanzu a sai kenan ba mu da wata garkuwa tsakaninmu da shaytan illa mu fake ga ubangiji subhanahu wataala. Allah ne kadai zai iya tsare mu da shi, sai sa ake yawaita isti'aza mutum ya tsare kansa daga shaytan. Annabawa suke isti'aza inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wato annabawa suna isti'aza neman tsari neman kariya ko dai su sarraha sunan shaytan ko kuma su ce muna neman tsari ko da ba su ce daga shaytan ba kaga ya zama am kenan ya kare su daga sharrin abinda suka sani da wanda ba su sani ba to wannan shine kawai zai tsare mutum daga wato ainihin sharrin shaytan ma'ana wannan shine abinda ya kamata kowanne dan adam ya fahimta in har yayi tasiri ga annabi Adam to kenan yayi tasiri akan ƴaƴansa min babi aula fa waswasa lahum ash-shaytanu liyubdi lahum ma wuriya anhuma min sawatihim wa qala ma nahakum rabbukum an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidina a wata kira'a an takuna malikaini wana ba abinda yasa aka hana ku cin wannan bishiya sai dai idan kun ci za ku zama sarakuna to nan gurin ma aka ce wani bangare iblis ya kwankwasa a jikin annabi Adam wanda tabi'a ce ta shi tabil adama amma ba ta yi saitsara a kansa ba shi irin yadda za ta yi saitsara a kan ƴaƴansa wato wannan tabi'ar ta san mulki ta kan sarauta wani abu ne sifa daga cikin siffofi na dan Adam. Iblis ya kwankwasa wannan kofa a tattare da annabi Adam duk da abin baya da rinjaye akan annabi Adam irin yadda zai rinjaye akan wa ƴaƴan annabi Adam jikokinsa domin tunatar da shi mulki cewa idan ka ci wannan itaciya kai da matarka za ku zama sarakuna. idan kun ci za ku dawwama, to kaga kana son sarauta shi ma yana son sarauta, kana son ka dawwama shi ma yana son ya dawwama, kana son ka yi tsawon rai shi ma yana son ya yi tsawon rai, ni ma yana son ya yi tsawon rai, kuma kuna son ku yi tsawon rai. Da haka a wani yake hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla, shin kana son in nuna maka wata bishiya ta dawwama idan an ci an dawwama dindindin, wa mulkin la yabla, da wani mulki da baya gushewa, babu juyin mulki, babu ranar da za a tashi a ji an busa begila, an zauna kenan an dawwama. To kaga inda ya kwankwasa kenan, wato wannan ɗabi'a ce da za ta yi rinjaye a cikin ƴaƴan annabi Adam. Ina fatan kun fahimta. Wa qatamahuma yi musu rantsuwa inni lakuma laminan nas. Sai Allah ta mifada Allahuma.
Allahuma fi ghurur. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفقا يختفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
وبنجد سيفة اللهم سيئي مسنوني بغرور دروري إلى الناس لفظن اللهم أسلنسا كمرمتن نادينك شروع sai ka so ka yaudare shi kawai dan kai masa dariya, sai ka dauki igiya ka nuna kamar ga guga zaka sa a cikin rijiya ka jawo ruwa dan ka bace shi, amma kuma igiyar ba ta da tsawon da za ta kai cikin rijiyar, sai ka ce kana bukatar ruwa, yace eh, sai ka zira kaga igiyar ba za ta kai can kasa ba, kaga lokacin da kake jawowa haka me zai yi tsammani ruwa, sai ya kawo bakin rijiya ya tsaya, da ka jawo sai ga babu me. To wannan shine at-tadliya, wato alamar zira rijiya, zira igiya a cikin rijiya, nuna wa mutum kamar ruwa za ka jawo, alhalin kuma baka kai ga jawo masa ruwan ba. To kaga a nan gurin kenan ya yaudare su, dallahuma bi ghurur, wato sai ya yaudare su da ruɗi irin nashi. Kawai abinda za ka fassara shi da yaudara, sai dai kawai fassara kalmar da asalin ma'anarta ta larabci, wato yana taimakawa wajen mutum ya san sirrin larabci din. Don wai Hausawa suka ce sanin asali ke sa kare shi alli, dan ya san daga kashi aka yi ko ba haka ba. Fadallahuma bi ghurur, wato sai ya rude su ko ya yaudare su da rudin sa. Falamma zaqa shajarata, yayin da suka dandani ita wannan itaciya, wato wannan ya nuna su biyun duk sun ci itaciyar kenan. Badat lahuma sawatukuma, sai tufafin su, wato sai al'aura su gaba ɗaya ta bayyana, ma'ana tufafin da ke cikin su gaba ɗaya ya kwance ya warware ya fadi. وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة, sai suka yi hanzari, يخسفان عليهما من ورق الجنة, suna daukan ganyen itacen cikin aljanna suna makalkalawa a jikinsu dan su sutrace al'aurar su da shi, su kari ganye ya sa a jikinsa, ita ma ta kariya ta sa a jikinta dan kowanne yana kokarin sutrace al'aurar sa. Malamai suka ce sai wannan ya nuna muhimmancin dan adam ya sutrace al'aurar sa. Kaga ai su biyu ne a lokacin ba kowa tare da su, amma kuma ga su ma'aurata ne su biyun, amma tare da haka kowa na kokarin sutirce kansa, baya son ya bar kansa cikin tsiraici. Wanadahuma rabbuhuma, sai ubangijin su ya kira su, alam anhakuma an tilkuma shajara, yace ban hana ku ba cin wannan itaciyar, wa kullu kuma ban ce da ku ba, inna shaytana lakuma aduwwun mubin, lalle shaytan makiyi ne mabayyani a gare ku, ban faɗa muku wannan ba. Qala, sai suka ce rabbana zalamna anfusana, ya ubangiji lalle kam mun zalunci kawunan mu, wa in lam taghfir lana, in har baka yi mana gafara ba, wa tarhamna, in baka ji kanmu ba, lanakunanna min al-khasirin, to fa za mu kasance cikin wanda suka yi hasara. A nan gurin malamai suka ce bambanci tsakanin annabi Adam kenan da Iblis. Annabi Adam na farko yayi al-i'tiraf bi-dhanb, ya yadda yayi laifi, sannan abu na biyu lama nafsahu, ya zargi kansa a matsayin shi mai laifi ne. Sannan abu na uku, nadima ala fi'li, yayi nadama akan aikin da yi. Sannan abu na uku, taba ila rabbihi, ya tuba yayi istighfari. Sannan abu na hudu, abna biyar kenan, asra a tauba, yayi gaggawar tuba bai yi jinkiri ba. Waɗannan ababe guda biyar su aka rasa daga wajen Iblis. Idan annaba Adam ya yadda shi ya yi laifi ya yi itirafi, Iblis shi bai yadda ya yi laifi ba. Kokari yake kare kansa cewa shi ba mai laifi ba ne. Ana khairun minhu khalaqtani min narin. Da ana cewa amma mana aka an tasdi lima khalaqtu bi yadai. Ana khairun minhu khalaqtani, kaga shi ba laifi ba. Kokari yake kare laifinsa. So yake ba da uzuri. Shi yasa suka ce lokacin da kake girmama mutum sai kai laifi, to karka ba da uzuri. Don ba da uzuri kokarin ka sai ban yi laifi bane ba. A'a, kamata yi ka yadda kai mai laifi ne, to wannan shine hakikanin girmama wanda kake girmamawa. Ina fata mun fahimta. Shine aka ce wani hakimi mai hikima daga cikin sarakunan da suka wuce cikin sarakunan musulunci ya yi laifi. Sai khalifa ya rubuta masa takarda yana zargin sa. Akan laifin da ya rubuta takarda, kai kaza kai kaza, irin kafin ya bada ansa din nan. Ana son ya rubuto ansa ko ya kare kansa, kare kanka kan kaza. Sai ya rubuto waɗansu baitocin waka guda biyu ya aiko masa. Yana shirin kuma ya taso ya zo wajen sa. Yana cewa wa ma qabaltu asbaka bi itizari walakinni aqulu kama taqulu wa atraku babu afuka bi inkisari wa yahkumu bainana al-khuluq al-jamil. Yace ko kadan zargin da kai mun ban karbe shi ba ta hanyar bada uzuri. Dudu, abinda kake faɗa ni ma shi nake faɗa. Nayi ka ce kai kaza kai kaza kai kaza, nayi kaza nayi kaza nayi kaza. Sai dai kawai ina kwankwasa kofar abuwarka cikin kaskantar da kai da tawazu. Abinda zai hukunci tsakanina da kai shine kyakkyawar ɗabi'arka da kyakkyawan halinka. Shine alƙali tsakanina da kai. Kaga iya gama. Zargin sai kawai ya yi kuma cewa ya yi masa afuwa. Ma'ana dai a nan gurin annabi Adam bai nemi ya bada uzuri ba cewa ban yi kaza ba, ai kaza ne ta sa ne kaza, ai kaza ne ta sa ne kaza. Duk wanda ka gana wannan kwane-kwanen ma'ana so yake ce shi ba ya da laifi. Kawai ka ce gaskiya ni ban kyauta ba, gaskiya ban kyauta ba. In laifi kika yi ka ce gaskiya ban kyauta ba, gaskiya ka yafe min ban kyauta ba. In laifi kai mata kai ma ka ce gaskiya masoyata ban kyauta ba, na yi miki laifi. Ko ba haka ba, a zauna lafiya, me ya tashi hankali a ciki? Gaskiya ban kyauta ba. Amma dai yi afuwa, wannan ai ba komai bane ba. Ai soyayya ta fi komai, wannan ba komai bane ba. Shikenan. Ya zo ya wuce ba shikenan ba. Amma idan kai ta kwana kwane ko kika yi ta kwana kwane, to wannan ba daidai bane ba. Annabi Adam bai bada kowane irin uzuri ba, sai yi itirafi, rabbana zalamna, ya ubangiji mun zalunci kanmu ne da iyalina. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wato kaga wannan na nuna maka kissa Isra'iliya din nan da ake hikaitowa ƙarya ne, wanda ake cewa annabi Adam shi ne wato abin nan, wai Hawwa ce kawai ta ci wannan bishiya annabi Adam bai ci ba, wai abin da ya sa ma kenan mata suke jinin haila, saboda shi bai ci ba, wai ita ce ta ci, amma shi ya zo zai ci har ya kai makogaro, sai mala'ika Jibril ya shaƙe shi, sai abin ya fito da shi, bai abin nan ba. Amma gashi nan Ubangiji ta Allah ya ce falamma zaqa, kaga ga alifu tasniya, falamma zaqa ash-shajarata, yayin da suka dandane ita itaciyar, kaga su bi kenan duk sun ci. Badat lahuma sawatuhuma wa tadka yakhsifani alayhima min warqil janna, kuma Ubangiji ta'ala ya ce alam anhaquma, ya zarge su biyu akan duk sun ci da shi da ita. Sannan a wani wuri da ba nan ba, fa kalamin ha fa badat lahuma sawatuhuma wa tadka yakhsifani alayhima min warqil janna, da haka dai sun ci su biyu kenan, kuma da haka suka nemi yafewa su biyu. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allah ya
qala hadithu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ.
قَالَ سَيُّ بَنْجِدِ سِي اهْبِطُوا كُسَوْكَ معنى دا كسكين الجنة وانا يعنون الجنة عيناتي سي فاسما سند اكا سي كسوكا معنى كسوكو كسجة بعضكم لبعض ادو ساكن كذي زماء ابوكين اداوة كساكن واتو كسوكا كو اكو النبغ ادم دعوة دكما ابليس ko kuma ku sauka ku biyu annabi Adam da Hawwa, amma an kawo wawul jama'a saboda abinda ake kaddarawa na ƴaƴa da za su haifa nan gaba, mu nan duka gaba daya, don ba dan an sauko da su ba da duk a can za a haife mu kenan cikin aljanna, duk wannan gayyar gaba daya da waɗanda suke ko ina da amma ihibi tu kadanna rukututun kankan ihibi tu ku sauko ba'dukum li ba'din adu, sashin ku zai zama abokanan adawa ga sashi, wancan yayi adawa da wancan, wancan yayi adawa da wancan, wannan adawa da mutane za su yi sakamakon kawata wacce dan kenan, ba wai dan Allah na san mutane su yi adawa ba, Allah ya fi san bayi su kaunaci juna, su so juna, su mutunta juna. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahiyyin, a cikin kasa kuna da wani matabbaci wurin zama, wani a jiha kaza, wani a gari kaza, wani a kasa kaza, wa mata'un ilahiyyin, da dan jin daɗi zuwa wani lokaci ba da wama za ku yi ba. Qala Ubangiji ta'ala ce, fiha tahyauna, a cikin kasa za ku rayu, wa fiha tamutuna, a cikin ta za ku mutu, wa minha tukhrajun, daga cikin ta za a tashe ku a fito da ku ranar tashin kiyama, cikin kasa za ku rayu, a cikin ta abincin ku yake, sannan ku mutu a ciki, sannan duk ku diddige a ciki, komai ya narke da kasa in banda ajabu zarab. Manzo Allah ya ce komai a jikin dan adam yana haɗewa ne da kasa in banda ajabu zarab, shine wani kashi na kwankwasan dan adam, shi kadai ne wanda kasa bata cinyewa. Minhu yurakkabu al-insanu yawm al-qiyama, daga shi ne kuma za a hawa da dan adam ranar tashin kiyama, ranan da Allah zai ce da kowane dan adam kun fayakunu kenan. Akwai tambaya a nan gurin guda biyu zuwa uku. Tambayar farko, wata aljanna ce wannan wadda aka sauko da annabi Adam a ciki? Ke ita ce aljanna da aka yi alkawali bayi za ta shiga ranar tashin kiyama? In ita ce, ya za a shiga a fito? Ko wata aljanna ce daban wadda annabi Adam ya je ya zama mutum gadi a ciki sannan aka sauko shi gidan duniya? Ba ita ce wancan ba. Tambaya ta biyu, yaya bayan an ce da Iblis ukhruj minha mazquman madhura laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama, zuwa karshe sannan kuma yazo ya sami iko ya shiga ya jefa masa waswasi, waye kai shi ya jefa waswasa lahum ash-shaytanu liyubdi lahum ma wuri anhuma min sawatihim. Waɗannan tambayoyi guda biyu da abin da zai biyo bayan su, a kansu za mu tashi mu tun gobe in Allah ya kai mu, abin da muke faɗa zama daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muke kuskure Allah ya jaze mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.